نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الله. وهكذا يقولون مسلمين إنا من جيسوة مسلم في السلام عليكم ورحمة الله. على الحقيقة yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi mana kasancewar mu musulmi, domin ni'ima ta musulunci ita ce mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da ita. Ita ce ni'imar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. A yau na cika muku addinin ku gare ku, kuma na cika muku ni'ima ta gare ku, sannan kuma na yardan muku musulunci ya zanto shine addininku. Sannan bayan ni'imar kasancewar mu musulmi, ni'ima ta biyu ni'imar kasancewar mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman annabawa, kuma shine cikamakin su, kuma shine mafi daraja cikin halittun Allah gaba daya. Al'ummarsa ita ce mafi fitiyar al'umma, wadda babu wata al'umma a doran ƙasa da ta fita. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ku ne mafi kita al'umma da aka fitar da ku, aka fito da ku cikin sararin duniyar nan domin mutane. Kuna yin imani da kuna umarni da kyakkyawa, kuna hani daga mummuna, sannan kuna yin imani da Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace antum tufuna 70 ummatan antum afdaluha wa akramuha ala Allah. Ku wannan al'umma ta annabi Muhammad, ku ne cikon al'umma ta 70 a cikin duk al'ummomi da suka wuce baya 69, ku da aka cika 70 din da ku ne mafi ya falala, ku ne kuka fi daraja a wurin Allah sama da sauran. Dan haka ne ma Ubangiji ta'ala ya sanya mu zama shaida akan sauran al'ummomi gaba daya. Allah madaukakin sarki ya kaddara al'ummar annabi Muhammad ta zanto shaida akan kowace al'umma da ta sude baya a ranar tashin kiyama. Dan haka Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Mun sanya ku zanto al'umma zababbu dan ku zanto masu ba da shaida akan mutane, kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida akan ku, ma'ana ranar tashin kiyama kenan. Kuma dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin littafin sa, ajina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Fa kaifa, yaya halin mutane zai zama ranar tashin kiyama, idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, idan kowace al'umma muka zo mata da mai ba da shaida a kanta. Waji'ina bika ala ha'ula'i shahida, kai kuma wannan annabi muka zo da kai dan ka zanto mai ba da shaida akan al'ummarka. Kaga da wannan aya ta cikin suratul nisa da waccan ta tsazu ta cikin suratul baqara, dukkansu suna nuna al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunan shaida akan al'ummomi. Sai hadisi kuma ya tabbata cikin sahih al-Bukhari, wanda manzon Allah ke cewa za a zo da annabi Nuhu alaihi salam a gaban Allah ranar tashin kiyama, a zo da al'ummarsa. Ubangiji ta'ala ya tambayi annabi Nuhu ba wai dan ya jahilci me yake ciki ba, yace shin ka isar da manzancin da na dora maka zuwa ga mutanenka? Annabi Nuhu zai ce eh, na isar ya Ubangiji. Sai kuma a tambayi al'ummarsa, shin annabi Nuhu ya isar muku da sakon da aka aika shi da shi zuwa gare ku ko bai isar ba? Sai su ce ma za ana min basirin wala nazir, ba wani manzo da muka gani, ba wani mai gargadi da muka gani. sai Allah madaukakin sarki ya tambaye annabi Nuhu, na tambaye ka kace ka isar, su kuma sun ce baka isar ba, wane ne shaidar ka akan cewa ka isar da manzancin? Sai annabi Nuhu yace Muhammadun wa ummatuhu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa su ne shaida akan na isar. To sai a kiraye mu sai mu bada shaida akan annabi Nuhu ya isar. Ita ko shaida tana ginuwa ne akai idan ka ji ko ka gani ko ka hada ji daga ni a gaban ka abu ya faru, sai ka bada shaida gurgudan yadda ka ji ko ka gani. To amma mu bai zamani da annabi Nuhu alaihi salam ba, amma tare da haka shaidar mu cewa ya isar karbabbiya ce, don mun karanta alqur'ani mai girma mun ga irin gugurmayar da annabi Nuhu alaihi salam ya yi da mutanansa, da dauki ba dadin da yayi tare da su wajen isar musu da musulunci. Aka fihim alf sanatin illa 50 aman, kai kala dubu babu 50 yayi 950 yana wa'azi, ba wani zarfin zaman da zarfin makan da annabi Nuhu bai amfani da shi ba. Ya kira su da rana, ya kira su da dare, ya kira su dai ku, ya kira su cikin taro, yayi asirrance, yayi abayyane, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa zirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Wannan duka a jumlace wato abinda annabi Nuhu kenan yayi ta amfani da shi na lokuta da zamanna mabambanta juna wajen gamsar da mutanansa. Mun karanta alqur'ani mun gani abin nan da qur'ani ya sanar da mu da shi zamu dogara wajen yin shaida ga annabi Nuhu ranar tashin kiyama. To wannan duk abin da ke nuna fifiko mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga bayan ni'ima ta musulunci da Allah ya mana, to kuma sai aka mana ni'imar kasancewar mu a musulmin ma cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wata ni'ima kuma doriya akan wannan wanda tana tare da wannan, bayan an yi ka musulmi ko bayan Allah ya yo ka ka kasance cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'ima kuma mafi girma doriya akan wannan a cikin waɗanda suke da awar din annabi Muhammad, Allah ya sa ka cikin ahlus sunna. Domin idan Allah ya sa ka cikin ahlus sunna ma'ana ba ka tare da bid'a kenan. To ita kanta wannan ni'ima ce wadda take mafi girma cikin ni'imomi, domin su ahlus sunna su ne waɗanda ba su da wani suna ɗin sai ahlus sunna, kuma dalilin da ya sa aka sa musu suna ahlus sunna don su ɗin ahlus sunna ne, ma'ana ba su da wani abun bi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukan kalli annabi sallallahu alaihi wasallam a bangarori daban-daban, a matsayinsa na shugaba su yi koyi da shi in sun samu shugabanci, a matsayinsa na mai ibada su yi koyi da shi wajen ibadarsa, a matsayinsa na komandan yaƙi a filin daga da ya jagoranci al'umma a filin Badar da Uhud da sauran yaƙe-yaƙe su yi koyi da shi in sun samu kansu a wannan halin, a matsayinsa na mai saye su yi koyi da shi yayin da za su saya, a matsayinsa na mai sayarwa su yi koyi da shi yayin da za su sayar, a matsayinsa na siriki da ya aurar sai su zama kamar shi, a matsayinsa na siriki da ya auro a gidan wani yaya ma ya mu'amalanci wanda ya auro a gidansa. Sukan kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ta dukkan bangarorin rayuwarsa, kuma su yi kokarin yin koyi da shi a cikin kowane abu, iyakacin yinsu sai fa abin da suka kasa. Da wuya kace ga wani mutum abin da duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa ya samu cin nasarar aiwatar da hakan 100%. Amma abinda malamai suke cewa fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil qiran falahu, ku yi kokarin kwaikwayan su ko da ba ku zama su din 100% ba, domin kwaikwayan mutum na gari wannan tsira ne kuma rabota ce. To wannan kasancewar ka ahlus sunna ba karamin riba bace ba. To wani da dama idan sun ga an ce ahlus sunna kan mutane yakan daure su wane ne ahlus sunna bayan kasancewar mutane musulmi, dan me kuma za a zo a cewa mutum kuma wani ahlus sunna ba dauriya akan sunansa musulmi? Ai hakika suna na musulunci ko suna na imani shine babban kambe wanda alqur'ani ya bayyana, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana, huwa tammatul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa atasmu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa ta musulunci da da'awa ta imani, sahabbai za su zo su tambaye shi, ko wani lokaci mala'ika ya zo ya tambaye shi ya ce da shi menene musulunci manzon Allah ya bayyana, menene imani manzon Allah ya bayyana. A wafdu ban Abdul Qais suka zo suka tambaye manzon Allah menene musulunci ya bayyana, mutane da dama duk sun tambaye shi ya bayyana musulunci, ya bayyana imani. Da haka da sunan musulunci da imani ne sahabbai suka rika kiran junansu kuma suka rika mu'amalantar juna da su. amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to sai ya kasance an samu waɗansu mutane waɗanda san rai yayi kaka gida a cikin zukatan su waɗansu kuma jahilci sai san rai din nan da jahilci ya jasu wajen daukan wani salo na addini duk da suna kiran kansu suna musulmi amma suka dauki wani salo na addini suka dauki wani salo na fahimtar addini sabanin yadda annabi ya koyar da sahabbai sabanin yadda su sahabban annabi din suka koyar da zarata cikin almajiran su tabi aikin nan tabi tabiina to irin waɗannan mutane da suka rika fitowa waɗansu su dauki addini da zafi sama da yadda ake bukata waɗansu kuma su dauke shi da sanyi sama da yadda ake bukata waɗansu su hukuntar da hankali da mayar da hankali shine abin bi sabanin abin da zasu yi tabbatar waɗansu dalilai daban-daban suka yi ta sa mutane suka yi ta kaucewa ta farkin da wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mutane akai to amma kar ku manta dukkan su suna kiran kansu da suna musulmi alal misali mutanen da suka dauki aqida ta shi'anci suna kiran kansu da suna musulmi ko ba za su yadda ka kira su da wani suna ba musulunci ba amma idan ka kalli aqidar su da suka gino akan ta sai daga cikin akwai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zagin iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dai sauran abubuwa waɗanda suke munana wanda suka sha bamban da ainihin musulunci din tsantsa haka mutanen da suka dauki mu'tazilanci su kuma a cikin aqidar su akwai gina waɗansu aqidu wanda sun ci karo da Qur'ani sun ci karo da hadisi sun ci karo da yadda annabi ya koyar da addini kaga su ma amma duk da haka suna kiran kansu suna musulmi haka idan ka dauki khawari haka idan ka dauki al-qadariyya haka idan ka dauki murji'a haka dukkan waɗansu kungiyoyi wanda yanzu ba lokaci ne na kawo salsalar tarihan su da kuma bayani ko sharhin waɗansu daga cikin munanan aqidun su ba amma dai dukkanin su kowa ba wanda ya yarda cewa shi ba musulmi bane ba kowa yana da aure musulunci ne hasali ma kowanne ɗaya cikin bangalorin gani yake ma shi ne musulmi original one sauran duk ɗan jabu ne idan ka dauki aqidar shi an ci sai su kaɗai ne musulmi duk wanda ba ɗan shi ba musulmi bane ba idan ka dauki aqidar mu'tazilawa haka suke dauka haka idan ka dauki khawarij da murji'a da sauransu to dukkanin su kuma suna da waɗansu aqidu ko waɗansu ayyuka ko waɗansu maganganu wanda sun ci karo da zahirin Qur'ani sun ci karo da zahirin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wannan ta sa musulman da suka yi ragowa kan tsantsar musuluncin da shi an ci bai shige shi ba ko mu'tazilanci bai shige shi ba ko ba murji'anci da sauran waɗansu bid'o'i sai suka bukaci lallai su samu wani kando da zai bambanta su da sauran to sai suka kalli sauran kungiyoyin ko waɗanne galibi ana danganta su ne amma dai zuwa ga mutumin da ya fara kira zuwa ga abin ko zuwa ga siffar aikinsu in ka ɗauki mu'tazilawa asali ana jingina su zuwa ga Wasil ibn Ata al-Ghazal wanda Wasil ibn Ata al-Madri ne na Hasan al-Basri wanda ya kirkiro aqidar cewa idan mutum ya aikata kaba'ira kamar idan mutum ya sha giya ko ya zina yace shi ba zai ce masa musulmi ba sannan shi ba zai ce masa kafiri ba wa yana manzala bainal manzalataini domin da musulmi ne da bai sha giya ba da bai zina ba amma kuma da kafiri ne to kuma za a kwace masa sunan imani wa yana manzala bainal manzalataini shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba tsakatsaki yake nan amma fa ya yarda cewa wai a ranar tashin kiyama kuma huwa mukallabin fil nar za a dawo da shi a wuta to ga dole mu muna aqida ce to Hasan al-Basri na zaune na bada karatu sai aka zo aka yi masa tambaya akan irin wannan aqida sai ya shiru bai ce komai ba don saboda baya son ya bude kofar su tsira cikin mutane sai Wasil ibn Ata sai ya jage shi guda da aka sakewa Hasan al-Basri tambaya sai ya bada fatawa yadda ya fahimta cikin addinin musulunci to wannan fatawar ta saba da abin da Wasil ibn Ata ke so sai Wasil ibn Ata ya jage shi guda shi ma ya kafa sansani da almajiransa gefe guda yana bada fatawa kishiyar ta malamin sa to a lokacin sai Hasan al-Basri ke cewa i'tazala anna Wasil yace Wasil ya bangare gefe guda ya tafi gefe guda to daga lokacin duk waɗanda suka bi Wasil suna kidar sai ake kiran su al-Mu'tazila wato waɗanda suka bangare suka kyale sauran musulmai to kaga wannan sunan da aka ba su suna ne aikin su to haka idan ka dauki Shi'a sunan da aka ba su suna ne na aikin su, idan ka dauki Ash'ariyya sunan da aka ba su suna ne na malamin da ya kirkiro aqidar ake bi. Dukkan wani wanda yake kan tafarkin da ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai ka samu sunan nashi ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba, ko dai suna ne na wani malami da yake ganin yafi so a danganta shi zuwa ga malamin sama da Annabi, ko suna ne na wani nau'in aiki, aikin ko ba irin na Annabin ba. To amma su Ahlus Sunna tunda ba su da kowa a gaban su sai manzon Allah, sai suke son a jingina su kai tsaye zuwa ga manzon Allah, sai a ce da su Ahlus Sunnati wal Jama'a, wato mabiya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda idan ka sami wani wanda yake bid'a ba zai da ce masa wannan ba, ina ba ta an fahimta? Domin idan sun yi da'awar suka ce maka musulunci, dan me zaka ce Ahlus Sunna? Su ma sai ka ce su cire kambanci'anci, kawarijanci, kadariyanci, jahamiyanci, ko ba haka ba? Su cire sunan tijjaniyanci, kadiriyanci, dukkan wani abin da suka jingina ma kansu, ko sunan malami, ko sunan shehi, ko sunan aiki, su cire a koma tsantsar musulunci, Qur'ani da hadisi. To ba za su yarda ba. Sannan idan aka duba aka kalli kai sunanka da nasu, kai da wa kake dangantuwa? Da malaminka, da wani shehin garinka, da wani waliyin garinka? Zuwa ga Annabi kake dangantuwa kai tsaye, su kuma suna dangantuwa zuwa ga wani mutum ba Annabi ba, dan Allah, da mutumin da ya danganta maganarsa da aikinsa da Annabi, da mutumin da ya danganta maganarsa da aikinsa da wani ba Annabi ba, wane ne ya fi babban rabo? Ai ko haɗa ma ba za a yi ba, ko haɗa ma ba za a yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar ɗan Khattab yana riƙe da waɗansu takardu an rubuta waɗansu ɓangarori na At-Tawrat a ciki. Sai Umar yana karantawa ne a matsayin wani abu na tarihi, ba wai don ya ɗauke shi a madadin Qur'ani da hadisi ba, amma dan manzon Allah ya taka masa burki sai da nuna ɓacin ransa a kai. Yace yanzu haka za ku yi ɗan Khattab, awama ataitukum biha bayda'a naqiya, shin ban zo muku ba da turban nan ta musulunci fara sal da ita gwanin ban sha'awa, amma yanzu ka zo ka riƙe waɗansu littattafai na At-Tawrat a hannunka? Yace law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, da Annabi Musa yana da rai da ba abinda zai sai da bi ne. Annabawan da duk suka wuce baya tun daga kan Annabi Nuhu alaihi salam zuwa yau, inda Allah zai kaddarawa musu dawowa duniya yanzu, to cikin su ba wanda zai aiki da littafinsa sai da Al-Qur'anin da Annabi Muhammad ya zurfi, cikin su ba wanda zai aiki da sunna sa sai sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan abinda Allah ya zana kenan a cikin Ali Imran. Wa idza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a aqarrtum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Abinda Ubangiji ta'ala ya riƙe alƙawarin dukkan annabawa, yace lama ataitukum min kitabin, duk abinda na baku na littafi kowane irin littafi ne. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, sai ga wani manzo ya zo muku yana gaskata abin da yake tare da ku. Latu'minunna bihi, ku yadda lallai za ku yi imani da shi. Wa latansurunna, ku yadda za ku taimake shi. Qala Allah ta'ala su a aqarrtum wa akhadhtum ala dhalikum isri, kun yadda ku riƙe alƙawarin da kukan wannan? Qalu aqarrna, annaba suka ce mun ji magana ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, to ku shaida ni ma ina shaida kan abin nan naku. Ma'ana dukkan wani annabi inda zai zo duniyar nan a yanzu ba zai aiki da littafinsa ba. Annabi Musa ba zai aiki da At-Tawrat ba, matukar lokacin Qur'ani ya zo. Annabi Isa ba zai aiki da Injila ba, in dai ya dawo duniyar da Qur'ani zai aiki. Da haka dai ma Imam Az-Zahabi cikin littafin Tajridu Asma'i Sahaba da ya gashi zana sahaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, a ciki sai zana da Annabi Isa alaihi salam. Me hujjar kakan su Dinu Zahabi? Yace Annabi Isa manzo Allah ya bada labarin zai zo bayan duniyar nan, ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin kiyamar kenan, ga hadisan cikin Bukhari da Muslim da sauransu. Idan ya zo fa ba wani sabon manzo ne zai zo da zai aiki da wani littafi ba, zai yi aiki ne da Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to kaga kenan sharadin zama sahabi al'amura guda uku: yin imani da Annabi, ko ba haka ba, ganin Annabi din, ko gamuwa da Annabi ko da ba gan shi ba saboda makanta ka taba gamuwa da shi. Sannan abu na uku: mutuwa akan haka. Yace to mun yi imani, Annabi Isa ya yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunda ya bada bisharar shi kafin zuwan sa. Yajidunahu maktuban indahum fit-Tawrati wal-Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. wannan mun yi imani da wannan yace sannan ya gamu da annabi a gidan Isra'il a sama hadisi ya tabbatar da haka sannan kuma zai mutukan imani tunda shi annabi ne manzo ne yace sharuɗan zama sahabbai duk sun fita to kaga a nan gurin inda dukkan annabawa za su dawo da su aiki dai da alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya zanto jingina kai zuwa ga sunna ita ce nisba dangantaka da kowace dangantaka falala doriya akan dangantakar musulunci to kuma ka dangantuwa zuwa ga sunnar annabi din kai haka ne dan ka bambanta kanka da sauran mabiya waɗansu mutane ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ita kalmar cewa wani ahlus sunna ne ba da awa bace ta baka ka iya da awa da baka amma a samu maganganunka da ayyukanka sun gaskata ka akwai alamomi da ake gane ahlus sunna daga cikin manyan alamomi da ake gane ahlus sunna wato ba yadda hujja sai alqur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabban annabi a aqidar ahlus sunna abinda qur'ani ya tabbatar da abinda qur'ani hadisi ya tabbatar bisa ga karantar wasu sahabban annabi to shine abinda ake sawa gaba a matsayin dalili dukkan abinda ba wannan ba to fa sai in ya samu goyen bayan wannan din sannan ya zama dalili abinda duk ba wannan ba wannan kaga aqida ce ta ahlus sunna tsantsar ahlus sunna domin duk wani mutum da za a nuna maka mai falala babu yanda za a yi ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam falala sahabban annabi sun samu shaida da tabbas cikin alqur'ani da hadisi Allah ya siffanta su da imani ya siffanta su da hijira ya siffanta su da cewa ƴan aljanna ne yayi musu kaza yayi musu kaza duk abin da ake bukata na gata Allah ya gama musu cikin alqur'ani والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا كذا إيمانهم وهاجروا كهجرة وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي دان الله والذين آووا ونصروا دكم وطن دا سكي تربيب باقنسن النغسن أمدينة suka karbi bakuncinsa suka taimaki addininsa kaga na farko muhajirai kenan na biyu al-ansar kenan domin wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wannan muhajiru kenan wallazina awaw wa nasaru duka su biyan sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune mummunai da gaske ma'ana kila wani wanda ba so ba zai zama mummuni amma dan jabu amma dai su kan sune mummunai da gaske gahir tabbas ko kokonto babu to kaga kenan tafarkin waɗannan mutanen shine addini ruko da karantarwar su shine addini dukkan wani wanda zai so ya faɗa musu bakar magana ko ya lafuce musu hanci ko ya jefo ɗan su daga cikin su cewa sun aikata barna kamar yadda shi a suke yi a ce ai sahabi wani yayi zina waye waye yayi barna waye yayi kaza su samu damar munana sahabbai dukkan su wannan jahilci ne kawo ka dan in ba haka ba in sahabai sun yi dukkan laifin ba da suka yi Allah ba da labarin ya yafe musu to shi da kawai laifin ya ce ya yafe ka ko me na kai Allah bai shi aka sabawa shi kuma yace ya karbi tuwansu laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqan minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim har ma wadanda ake ganin laifin su ya fito fili har annabi ya kaurace musu mutum uku nan da basu jin yakin Tabuka ba ka Ibn Malik da sauran mutane guda biyun su ma in an sa su cikin wancan taron ma duk sun shiga amma kar wani yace banda su sai Allah ya ware su daban din sun shiga cikin taron can kuma aka sake ware su wa ala salasati allazina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim to kuma me wani zai ce akan wannan Allah ya ce ya karbi tubansu gaba daya da almuhajirun da al-ansar gaba daya ya karbi tubansu sai wani zai ce a ni ban yadda ba ya ce musu ba sai fa Allah ne ya ce ya ce musu sai wani zai ce shi ban yadda ba har yanzu ya zagi Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko wani zai ce shi har yanzu ban yadda ba sai ya zagi ummuna Aisha ko wai ko wai Aisha da tun tana da rai aka yi mata kazafi wanda ya fika ta'addancin farko shine Abdullahi bin Ubay bin Salul suka yi mata kazafi aka je fitar da ta aikata zina Allah ya saukar da ayoyi sama da guda goma cikin suratul nur ya wanke ta tatas kuma aka tsinewa wanda ya kara cewa haka. Duk a cikin suratul Nuri, kaga an riga an gama magana, sai wani zuciya zuwa ya mata kaji. To kaga duk wannan wato san zuciya kenan. A hakikanin gaskiya ya yanwa, lallai Qur'ani hadisi bisa ga fahimtar sahabban Annabi, wannan shine tsantsar addini. To a wurin Ahlus Sunna wannan ita ce hujjarta, Qur'ani hadisi bisa ga fahimtar magabata na gari, bisa ga fahimtar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. In aya zai kafa hujja da ita, zai kokari ya bata da ma'anar da ba sabuwa bace ba akan abin da sahabbai suka sani, ba kishiyar abin da sahabbai suka tabbatar bace ba. In hadisi zai fassara, zai bayar da fassarar da ba za ta ci karo ba da fassarar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan alama ta farko kenan wanda ake gane Ahlus Sunna da ita, koda wajen kafa hujja. Ahlus Sunna baya kafa hujja da mafarki. Ahlus Sunna baya kafa hujja da an ce sun ce kila wa kala, an ce kaza ba kyau, faɗa mana mana waye yake kuma mu ji, an ce kaza da kyau, an ce kaza da falala, to waye yake, waye yake da ikon cewa Ahlus Sunna duk ba ta kafa hujja da wannan, an ce sun ce a mafarki, an yi mafarki da wane, wani yana kaza, wani yana ganin Allah duk mako, wani yana ganin manzon Allah duk sati, wani sun yi tawazi da manzon Allah Juma'a da tauci. Ahlus Sunna ba su da wannan hayaniyar. Ahlus Sunna qala Allahu qala Rasulullah, qala Allahu qala Rasulullah, shine abin da Ahlus Sunna suka sani, bin zan wani abu daban ba wannan ba. Sannan kuma abu na biyu da ake gane Ahlus Sunnar su, Ahlus Sunna idan ka zage shi, ko ka zagi malaminsa, ko ka zagi babansa, ko ka ci mutuncinsa, ko na malaminsa, ko na mahaifinsa, a matsayinsa ɗan adam zai ji zafi, amma baya ɗora ƙiyayya da gaba akan wannan sai in ka ci mutuncin sunna ɗin ne. In ka taɓa sunna zai taɓa ka, inda za ka zo nan gurin ka kafa lasifika, ka yi ta zagin marigayi ta ɗaubaka na wani dugumi har garin Allah ya waye, Ahlus Sunna ba za su yi makaradi ba, za su ji zafi, babu daɗi kam. Ka zagi malaminsu, wannan alama ce ta cewa suna son malaminsu, ba daɗi, amma ba sa ɗaukan makami don su kare shi malamin, sai dai abinda malamin ke kira. Amma idan ka zo kai wa Allah ƙarya, ka ja aya ka fassara ba daidai ba, ka ja hadisi ka fassara ba daidai ba, Ahlus Sunna ba za su maka kara ba, sai sun yi wa mutane bayani, don wannan amana ce ta ilimi su faɗa. A lokacin da suke faɗa kuma ba da kai suke ba, ƙoƙari suke su mayar da ruwa ya gudana a magudanarsa ingantacciya. Dan ruwa idan ba a masa wajen tafiya ba, sai ya je kuma ya shiga wadansu wurare, ya ci gidaje inda bai dace ba. To kila shine su abinda su Ahlus Sunna suke kai. To kaga wannan sifa ce cikin sifofin Ahlus Sunna, wato ba sa ba da kariya ga zatin mutum, gangan jikinsa, a'a suna ba da kariya ne game aqidar, koyarwar, manufar ta addini, abinda duk akai wanda ya ci karo da Allah, kallar Rasulullahi, Ahlus Sunna ba za su kyale ba. Wannan kam ko da garin ku daya, ko da kai dangantakarsu da kai dangantaka ce, sai kai malaminsu ne su almajiranka, ko kai mahaifinsu ne su iyayenka, ko kai sarkinsu ne su talakawanka, wannan ba zai sa su yi maka labarin, sai sun faɗi gaskiya, ka'idar Ahlus Sunna kenan. Sannan kuma abu da ke ƙara nuna wato alamar Ahlus Sunna wanda ake gane su da sauran mutane, a gane bambancinsu, ba ta gina gaba ko so akan wani mutum in ba annabin ba, wannan akan sa kawai suke gina alwala wal bara gaba ɗaya ma aqudun bi annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, domin wannan shine abinda su kuma yan bid'a ba su rufe, domin yan bid'a za ka iya faɗin wata magana wadda ta shafi cikar da addinin musulunci amma ba su damu da kai ba, amma in ka faɗi wata magana da ta shafi suka ga wani shehin su ko waliyinsu, to za su yi gaba da kai. Domin akwai waɗansu daga cikin 'yan bid'ar da idan ka zo ka ce Allah uku ne, ma ba za su ji haushi ba, annabi Isa ɗan Allah ne, ba za su ji haushi ba, za su iya maka albishi zama da in an zo zafi za su baka ƙuri'a, duk baka ba su haushi ba. Amma inda za ka zo ka ce waliyinsu ba daidai yake ba, to nan za su yi gaba da kai, nan za su yi gaba da kai. To kaga wannan ba ƙaramin hatsari ba ne ba. Sannan wani abu na gaba mai matukar muhimmanci da ya kamata ƴan uwa su gane, wato bambanci tsakanin sunna da bid'a. Ahlus Sunna a wurinsu babu wani mutum ma'asumi sai manzon Allah. Manzon Allah ne ma'asumi wanda baya kuskure, Allah ya riga ya tsarkake shi.
ya tsarkake aikin sa, ya tsarkake ganin sa, ya tsarkake harshen sa. Harshen sa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha. Ma'ana baya furci kansa zuciya, duk abin da ya faɗa wahayi ne. Kaga an tsarkake duk abin da zai faɗa da bakin sa. Ganin sa ma zagal basaru wa ma taga, zuciyar sa ma kazabal fuadu ma ra'a. Aikin sa gaba daya wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah katiran. Da haka a aqidar ahli sunna lalle idan manzon Allah ya faɗa abu ka fahimta, baka fahimta ba yayi maka dadi, bai maka dadi ba ka ji dadi, baka ji dadi ba ya saba gidanku yayi daidai da gidanku dole ka ji dan baka da wani shugaba da yake. A haka sahabbai suka kalkana mubaya'a, suka ce mun yi wa annabi mubaya'a bisa ga abin da muke ki da abin da muke so, bisa ga abu mai tsanani da abu mai sauki, bisa ga abin da ya mana dadi da abin da ba mu da dadi ba, bisa ga abin da muke da karsashi da walwala wajen yi da abin da ba mu da karsashi da walwala wajen yi. Sai daga sun sallama kawai in annabi yake kenan, babu sauran wani mutum kuma da yazo ce wani abu a yadda. Da kullu qawlin inda qawli muhammadi fama aminun fi dinihi kamughamiri. In dai annabi ya faɗa magana ta riga ta kare. To a wurin ahlus sunna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi baya kuskure cikin duk abin da zai isar na addini, ma'asumi ne min kabilillahi allamul ghuyub. Amma wanda duk ba annabi ba zai iya daidai, zai iya kuskure. In yayi daidai sai a karbi daidai din sa, in yayi kuskure sai a bar masa kayan sa. Lokacin da yayi kuskure sai a kalla tsakanin kuskure din sa da daidai din sa wanne yafi yawa. Idan daidai din sa yafi yawa to kuskuren sa guda ɗaya ba zai sa a rushe alherin sa ba, sai a roka masa gafara Allah ya yi masa kuskuren sa. Idan kuskuren sa yafi yawa sai ya kokarin jan hankalin sa cewa yaya za a yi gyara kuskuren sa. Ina fata an fahimta. Kaga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma sai da Abu Bakar ke bin baya, ba wanda ya fi shi falla cikin ɗaiɗaikun mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sai sayyidina Umar ibn al-Khattab, daga nan sai Uthman ibn Affan, daga nan sai Ali ibn Abi Talib. Waɗannan mutane dangantakarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dangantaka ce kadai ta shi shugaban su soma biyansa kadai ba, wato bayan wannan ma su surukansa ne. Dan annabi ya auri ummu na Aisha, ya ga sayyidina Abubakar Siddiq, ya auri na Hafsa, ya ga Umar bin Khattab, sannan ya aurar da ƴaƴansa guda biyu Ruqayya da Ummu Kulthum ga sayyidina Usman bin Affan. Ya aurar da wannan ta rasu, ya kara masa ɗaya ta rasu, yace in ma da mun da ta uku da mun kara maka. Sannan ya aurar da Fatima ga Ali bin Abi Talib. Fatimar da annabi yake cewa bad'atun minni yasu'uha ma yasu'uni wa yasurruha ma yasurruni. Abinda duk zai bakanta mata ne zai bakanta min, abinda zai dada mata zai dada ni. Tsoka ce daga jikina Fatima, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya aurar da ita ga Ali bin Abi Talib. Sannan kuma dukkanin su suna cikin as-sabiqun al-awwalun, sannan dukkanin su suna cikin al-ashratul mubashirun bil janna, sannan dukkanin su sune khulafa'ur rashidun, wanda duk ba su ba khalifa bane sai dai ake masa sarki, amma sune halifofin annabi. Dan su mulkin su khilafa ce ta nubuwa wanda annabi ya bar duniya ya bari suka yi shekara 30 suna yi. To amma tare da haka idan Abubakar Siddiq ya faɗa wani abin da ba daidai ba sai sahabbai suke masa ba haka bane ba, wannan bai nuna ba sa kaunace ba, suna kaunace kuma suna girmama shi sama da kowa. Amma sun san shi ba masu yi bane da haka sai su saka masa bulki. Idan Umar bin Khattab ya wani abu ba daidai ba sai sahabbai suke ba haka ba, su masa inkari. Idan Usman ya abin da ba daidai ba sai sahabbai suke ba haka ba, idan Ali ya abin da ba daidai ba sai a ce ba haka ba. To dan Allah idan da Abubakar da Umar da Usman da Ali an musu inkari, to wane ne wanda zai zo bayan su kuma shi ba za a masa inkari ba? Idan da Abubakar da Usman da Ali radiyallahu anhum ajma'in sun kasance ba ma'asumai ba, suna iya yin kuskure, to waye zai zo daga bayan su kuma ake baya kuskure? To amma kaga da awata in bid'a sai a ce idan shehun kai faɗi magana kawai ka sallama ka ci. Haka wani daga cikin su yace wa sallimil amra lahu la ta'tarid walau bi isyanin ata idan furid. Yace ka sallama masa al'amari gaba daya karka sai dan me ko sako ka ga yayi. Yace to a lokacin an fardanta yasa ban ne shi gare shi, in kana cikiwa kuma kai kai magana aji an farlanta masa, kai kuma kai mai naka a ciki kiri ne an farlanta masa. Dan Allah, dan Allah, wannan magana idan muka yadda da wannan ba sai bukata ajibi ba. To wannan ne ya kamata al'ummar musulmi su fahimta, su dauki wani madubi, su rinka hangawa suna gane al'amura yadda za a rarraba. Kuma a kwanaki nake cewa wadansu nake faɗa a Kano a wata hutuba da laifin Juma'a, nake dukkanin shehunai da muke girmama da ake girmama su da waliyai akwai wadanda suke na kwanan akwai wadanda suke na nesa, idan akwai wanda kai shahara nan kasar akwai wanda ba su shahara ba, amma mu ɗauki wadanda suka shahara. Idan ka ɗauki Sheikh Abdul Qadir ya zo karni na hudu zuwa na biyar ko wani lokaci makamancin haka, ma'ana an yi shekara sama da 300 zuwa 400 ana addinin musulunci lokacin ba a riga an haife shi ba sai aka haife shi. Idan ka ɗauki Sheikh Ahmad Tijani ya zo shekara ta 1150, ma'ana an yi shekara 1000 wani abu ana addini kafin a haife shi. To lokacin da aka haife waɗannan maluma sai muka ɗauka cewa misali a yanzu idan mutum baya tare da su in yi addini bai yi ba, tambayar da mutambayi zai mana to ina hukuncin waɗanda suka yi addini kafin haihuwar waɗannan malaman, addinin su ya yi ko bai ba? Dan idan muka ɗauka cewa duk wanda yau bai yi tijaniya ba to ko ya yi addini baya da addini, abinda wannan ke nufi fa duk waɗanda suka yi addini tun daga lokacin da Annabi ke Makka zuwa zuwansa Madina zuwa barinsa duniya har ya zuwa shekara 1150, duk waɗanda suka yi wannan shirme suka yi tun da a lokacin babu shehu tijani balantan ake sun yi tijaniya. Ko dai mai ga addinin su yayi a ke nan wannan nan ba tana ga tarika ba addinin na zai, ko kuma mu ce addinin su bai ba anan mun mai da martani haka addinin su habai gaba daya. To haka yan muka dauki Sheikh Abdul Qadir, kuma wani abu da mutane ba sa ganewa shine kasancewar wani yana da ilimi, yana da falala, yana da daraja, yana da daban kasancewar sa, kuma shin maganar sa in yayi shi din ta zama hujja a karbe ta a kyale ta alqur'ani da hadisi, wannan kuma daban. Domin dukkan waɗannan shehuna da ake ambatan su ba wanda ba a danganta shi zuwa ga gidan Annabi, kowanne ana kokarin a ce jikan Annabi ne. To a nan gurin abinda zaka cewa abincin zankanka na sallama jikan Annabi ne, idan jika na gari ne sai na kyale maganar sa na kama ta shashan sa sai ja ushina. Na sallama jikan Annabi ne, na sallama yana da falala, na sallama na saki, amma da shi jikan da kakan waye fa falala? Kaga duk abin bai ka ayi rijima ba, abu ne maganganu ne da za a walwale su a cikin ruwan sanyi, babu zagi, ba cin mutunci, tattaunawa da buga misalai, tunda dai mutane da dama Allah yana ba su basira sai su buga misali su yi kwatance, sai ai ta buga misali ta yadda za a gane komai da komai a hankali cikin ruwan sanyi. Kar wanda ya faɗa, kar wanda ya tashi hankali, bilalar duk wanda ka jina cewa ai tashi hankali baya da gaskiya ne, duk mai gaskiya baya son ai tashi hankali. Menene ribar da kake so a cikin tashin hankali? Meye ribar da kake so a cikin tashin hankali? Kuma idan ka bi salsala a cikin alqur'ani duk wanda ka je sai ai rigima to baya da gaskiya, kuma duk wanda aka kore shi kaf aka kai shi bango wai 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 sai da zai kuma baya sai karɓi gaskiya kawai sai zaka zare ya zama shago. Abin da yake jira kawai a samu dan anashin da zai buga masa ai to kaga wace aka yi kenan. Ka duba Annabi Ibrahim alayhi salam, wanda ke khalilullahi ne, ya zo samu mutanen sa ya kiraye su suna bautar gumaka, ya kiraye su ya kiraye su ba su ji ba, sai aiki da hankali wanda ya kamata ko ba dalilin shari'a hankali ya sa ka fahimci gaskiya ka gane ta da kariya. Gumaka suka zo suka tara suna bautar musu, ya zo duk ya rarrafe gumakan gaba ɗaya sai guda ɗaya babba ya bar shi da gatari a jikinsa. Aka zo ana cewa waye man fa'ala hadha bi hadhihi tana innahu min az-zalimin, waye ya zo buge mana alloli lalle az-zalimi ne, ma'ana wannan wani irin hankali ne wannan, Allah ka da zai kare kai yanzu an muje ki kana so kuma ka tare masa fada. Kuma inda ya cika Allah a tambaye shi mana ya bayani wanda dake shi, amma aka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim, ai da ba mun ji wani saurayi yana aibata mana alloli sunansa Ibrahim, qalu fatu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun, aka ja kawo annabi Ibrahim suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, yanzu kana cewa allolin mu haka, ake bal fa'alahu kabiruhum hadha, ba ruwa na babban ne gashi nan babban ne ba kun yanke gatari a rabe ba shi ne ya fi karfin yan karanin yaran rabe su. Kuma fas'aluhum in kanu yanzu su da aka dake su ka tambaye su mana su muku bayanin waye dake su, kaga dun nan gurin yana so yubarhinu alaihim wa yuqimu alaihim alhujja, hujja yake kafa musu. ku tambaye mana fasaluhum in kanu yantiqun sai suka ce laifi lakada alimta ma haula yantiqun kasan ba ta magana ba ta magana to ba ta magana din ku mutawu kaga anan gurin da yazo nan karshen da sun yadda cewa eh waɗannan goma kan ba sa magana ko ba su da tasiri nan take sai musu inkari na zahiri afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afana ta'qilun ko alka bauta abinda ba ya yi da ku ba ya yi amfana da ku tunda abinda kuke bauta ba Allah ba ba za ku hankalta ba to daga nan gurin an je karshe me ya rage kuma sai fada qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona haka rani abunu lahu bunyanan falquhu fil jahim hudda ta daga ta kare yanzu abinda rage sai fada sai dake dake
wallahi in baka daina ba sai mun je heka qala rabbi inna qawmi kazzabun fafta bayni wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulk al-mashhun thumma aghraqna aghraqna ba'd al-baqin inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahu al-'azizur rahim haka annabi lutu da ya kore mutanen sa suka ce la illam kanta hiya lutu latakunanna min al-mukhrajin wallahi idan baka daina ba sai mun kore ka daga gari in je ina sun kore ni in je ina mana sai an kore ka ko ba ka sai an jefe ka can za a jefe can za a kore za a kore mutum da gari can za a kole ka duba annabi Ibrahim da kanansa da babansa ɗaya da mahaifi ba amma ce la illam tantahi la arjumannak wajurni maliya a ce mun da gani kuma ka dana ba zan jefe ka to duk wannan wanda kaga duk bakin sa na kumfa ya rasa yadda zai ya kai goro ya kai mari ya ziga wannan ya ziga wancan a yake tana a tada hankali ma'ana an kore ka ya rasa yadda zai kenan akhiru asan yatawakkau alaiha hiyal fitna karshen sandar da zai dogara da ita ya dan numfasa shi ne tayar da fitina amma in ba haka ba sai ai bayani ba sai ai bayani ka'idar qur'ani da hadisi kenan hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka kawo hujja in kawo hujja ka ce in ce ka fada in fada shi kenan mutane kuma su fahimci gaskiya kar kai zagi kar in yi zagi kar kai mutunci kar in yi mutunci ba daidai bane ba in ce zan yi maka ba'a in aibata wani sashi na jikinka ko in aibata yarenka ko kabilarka in dai nayi haka to dalili na ya kasa kenan ba daidai bane ba ka aibata wata halitta tawa ka aibata wani sashin jikina ka aibata yare na ka aibata kabila ta ka aibata wannan wa in har kai haka dalilin ka ya kasa kenan sai ka fake wani wuri ka koma gambara ko dan kama amma idan mutum yana da hujja ko dalili babu wani magana ko ba a babu magana wani gambara ko kama sai mutum ya kawo qur'ani hadisi sai a cin fada sai a baje koli sai al'ummar annabi ta fahimci gaskiya kuma wai yanzu abubuwa irin waɗannan na addini dan Allah idan ana zaman lafiya ake fahimta ko yan ana fada to dinda muke so su mun fada ko dauki kaida duk wanda yake son fada ba ya da gaskiya fa duk wanda yake son a tashi hankali ayi waye ba ya da gaskiya fa kuma duk wanda kaga yana sa cewa a tashi a tashi hankali wanda zai zuga ya tashi hankalin babu dan sa ciki sai dai dakko ƴaƴan mutane sai sa su sai su tashi hankali ko kuma ƴaƴan su suna gida suna karatu ko kuma ƴaƴan su suna tashi hankali duk wanda za ku ja ce a tashi hankali kuma wani abu da ake gane malamin bambanci tsakanin sunna da bid'a da shi mai kokarin ya dasa mutane kan sunna kokarin sa ya dasa mutane su fahimci addini ko sun san shi ko ba su san shi ba ko sun masa alfarma ko ba su masa alfarma ba ko suna ba shi kuɗi ko ba sa ba shi sai dai su fahimci addini da yawa daga cikin waɗanda suke zuwa wajen wa'azi lokacin da ahlus sunna ke wa'azi zaka samu waɗanda kiɗanka na janabiyo ka ne amma babu wata alaƙa ta personal idan an tashi tsakanin malamin da almajirin bai ma saka wata unguwa yake ba a wani ofis yake ba a wani yake ba mai bid'a kuwa in dai kai almajirin sa ne ya san ka so ka shiga uku in dai kana da haske wallahi ka shiga uku kana Abuja ya san ofis ɗinka kana kasuwa ya san lantar kasuwarka duk waɗansu matsaloli na shi na rayuwa akan ka zai ɗora maka ahlus sunna baya haka ana sun na kokarin ka fahimci addini ka bauta Allah ko ka zo rinsu ko ka zo jansa ba duka su din daga nesa kai aiki ne amma ba sai ya rika sa maka wani haraji haraji ba ba sai ya rinka banka wani maganar kudirin umara ko kudirin aikin haji ba babu wannan a cikin abin da dan ahlus sunna ka bashi baka bashi ba wannan duk kai ta shafa shi dai gurin sa ya isar maka da sunna din kai aiki da ita gurin sa ya hada ka kai tsaye da baban Kasim ba ya hada ka da kansa ba malamin sunna baya tsoratar da kai kowa sai Allah sai ka ji tsoron Allah Allah yana da wuta Allah ne halakar da adawa shi halakar da samudawa shi halakar da fir'auna shi yayi waye yayi waye malamin bid'a kuma Musa sabawa to ku kuma ku ne suwa mu ne za a saba in ake mana ba daidai ba za a ga ba daidai ba mu ne a nan yana tsoratar da kai ne kansa yake tsoratar da kai ba Allah ba to haka malamin bid'a yake malamin sunna kuma yana tsoratar da kai Allah ka kare doka ka yadda ka kare dokar Allah in kare dokar Allah Allah zai fice da kai Allah yana da azaba Allah yana da aljanna idan mutun ya zike Allah yana da wuta idan mutun ya sa wuta amma malamin bid'a ba haka yake ba ko malamin sunna kokarin sa al'umma su yi karatu su fahimci addini amma malamin bid'a suna da wani abu kuma na tarfata mutane a tafsirin Maiduguri nake cewa mutane malamai za ka iya kasa su kashi uku akwai malamin da zai birge ka yi birge ka kawai zai akwai malamin da zai tsorata ka ya firgita ka akwai malamin da zai koya maka addini shi malamin da zai birge ka zai zo ya ta baka waɗansu kisoshi da labarai ya kama wani zance nan bai ƙara sa bai zona da wancan ya kawo nan ya zona ya harhaɗa ya fitar sai abin ya birge ka ka ji daɗi amma in ka tashi aka tambaye ka me ka fahimta na addini wanda a yanzu ne ka fahimta da kafin ka je wajen baka fahimta ba me ya karu cikin darajar imaninka alaƙar ka da Allah karuwa sai ko raguwa sai ba abin da ya karu ko ya rabu zaka je wurin sa sau 100 kai ne dai wanda kake zaluncin nan a kasuwa baka daina ba kai ne dai wanda kake barna cikin harkar gwamnati baka daina ba kai ne dai wanda kake algushi wajen sayar da sirwa baka daina ba in ma mace ce ita ce dai wanda kake mijin rashin mutunci baka daina ba in ma kai wa azalina kana tutar iyalinka duk baka daina ba saboda shi malamin ba addini ke ko da ke burge kai ke to sai ya taimaka wannan dabarun ya dauko nan ya fita nan ya shiga nan gurin ya fita nan ya shiga karasa da kafa inda to wannan zai burge kai kenan in zaka yi shekara 100 baka fahimci addini ba wajen ka akwai malamin da zai tsoratar da kai wanda irin masu tsumbu irin masu da'awar karama irin masu da'awar walitaka su cewa su ba a saba musu wali zai fiti da kai wali zai wasifi da kai abinda na cewa mutanen Kano ko nan ba ku da waɗannan matsalolin wallahi Kano ne ake da wannan matsalolin abinda na cewa mutanen Kano na ce yanzu ku al'ummar Kano da kuke da'awar wali yanku idan mutum ya rasa kasuwanci su ne in mutum ya rasa waye wali ne ya fiti da shi na ce dan Allah ko al'ummar Kano da ake muku wannan barazanar ko duba din nan mu da ire-irenmu ko ni Ja'far ko wane ne da wane ne da wane ne ba fa wani ɗaya muka yi wata ba dukkan waliyan muka yi wata waye gashi muna ci gashi muna sha gashi muna zuwa haji gashi muna zuwa umara gashi muna karatun qur'ani za mu kirawo aya cikin ikon Allah kaga ta zo muhaddisi hadisi muhaddisi aya ba wani waliyin da ya isa ya fushi ya ce ya shafe qur'ani da ke kanmu ko dan Allah bai da wani tsorata wai duk sai da ne nace ko ba haka ba nace kuma ku fita wajen karatu tafsiri da muke na ranar juma'a nace ku fita duk wanda ya isa zai kirge adadin mota ko mashin da suka zo wajen ba zan su kirgu ba nace to duk wanda suke zuwa nan muna fa wai duk sunan ku dole ya sun yi fiti da ku amma ga shi da mota kuka zo da mashin da waye idan yin wali ya fiti da ku ya kwace motar da mashin din mana kuma nace su me yasa waliyan sai dai su yi fiti da mu musulmai dan Allah yadda waliyan nan idan an yi fiti da su suke jin haushi dan Allah su gama mana da Isra'ila mana muhuta wani irin waliyai ne wannan sai dai su yi fushi da kai musulmi da kai musu ba daidai ba amma sun kyale yahuda suna kashe falastinawa a falastin sun kyale su bushi suna zalunci sun kyale su rasha suna karkashe musulmi a chechenia sun kyale filipin ana karkashe musulmi a yankin moro sun kyale ana zalunci wani irin waliyai ne su sai dai kai kawai bawan Allah nan gudun sun yi fushi da kai ka rasa kasuwa amma ga arnatan sun kyale su ba su karkashe su ba an huta wannan kenan na sake ce musu kun ga idan ahlus sunna aka yayi fida mai kyau ya sa riga ya sa mai nan sai a ce saudiya ta gaji ya an ganshi Allah ya jarrabe shi arzikin sa ya kare sai a ce wale suka fice dake nace kun ga anan gurin ku kuna da matsala ma'ana yan saudiya alheri sai ke hannun su ku kuma waliyan ku sharri ne ke hannun su ba haka bane ba ai da kamata yayi ma in ne shiga mai kyau a ce ka gani duk da kai yana saka wa waliyi amma tunda waliyi yana da karamci ya gintsi yayi hakuri ya taimake shi ka gane sai zanto a ce waliyin yana da fuska biyu yana fuska ta alheri yana fuska sirri amma sai zanto su waliyin fuska sirri sai kawai da su in ka yi gida su ne in ka yi wane ne su ne in an kore ka daga aiki su ne amma in ka yi kuɗi saudiya in an baka aiki saudiya in ka ta zaɓe saudiya in ka yi waye saudiya ma'ana saudiya gaba ɗaya ta kuma ita sun tara mata alheri gaba ɗaya kenan in ka gina masallaci saudiya in ka yi waye saudiya makaranta saudiya ba da guraben karo ilimi saudiya to amma karewa a kasuwa wali kola daga aiki wali kola daga makaranta wali dumoshin a makaranta wali rashin aiki ne dan Allah dan Allah anan ba cin mutuncin wali ya kai ba mu da su waye zagi wali kada kuka zagi wali ya kuka ba wali ya abaici ba sani ba kuka wali ya abaici duk ba a gane ba sai yau dai da muke fasa kwa ya ƴan uwa a gaskiya wato lokaci yayi da musulmai za mu shiga sai tayin duk wanda yake son addini qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi kuma duk wanda yake son fahimta addini ya fahimce shi kan fahimtar magabata qur'ani hadisi duk daga fahimtar sahabbai tabi'i tabi'u tabi'ina kuma mu mayar da hankulanmu kan kalubalen da ke fuskantar mu a matsayin mu na al'umma a wannan kasa sama da matsaloli da ke tsakaninmu matsaloli da ke tsakaninmu fa kar mu taba dauka zagi ne zai walwale su wallahi ilimi ne zai walwale su kuma duk kuma ya san a walwale su sai ya cigaba da karantar da mutane ya cigaba da wa'azantar da mutane kuma mu gane cewa wato a yau a cikin dukkan wani babban malami da ake da shi ga masallacin juma'a na kofar gidan mai barka ba sarkin bauchi idan mutum ya nemi alfarma sai zai karantar da sahih bukhari ko da sau biyu a wata za a hana shi sai a sa sahih bukhari ko a sa sahih muslim ko a sa tafsirin qur'ani to ni abinda nake nufi duk malamin da yake son a fahimci addini sai ya mai sai ya karantar kuma wajen karantarwa ya karantar da 'ya'yan al'umma ba wai 'ya'yansa kadai ba ya karantar da 'ya'yan al'umma kun ga yadda sunna take malamin sunna yana son ya karantar da al'umma gaba daya da 'ya'yansa da wanda ba 'ya'yansa ba amma malamin bid'a sai dai karantar da 'ya'yansa ko kuma sauran ya muku wazi kaga ko miji tsakanin wazi da mai naka samu wani ya yi shekara 20 yana jin wazi amma har yanzu in ka bude masa Qur'ani ba zai sada baki ba amma wanda aka yi kwana 30 ana dora masa karatu na 35 zai fara sada baki to kaga ko miji tsakanin wanda zai ta yin wa'azi da yayi a daren maulidi ayi wa'azi ba za ka fahimci addini ba nan wanda zai dora maka karatu ko dora wadanka karatu kuma za ka samu cewa duk malamai na bid'a a duk inda suke wallahi gidajen su suke ginawa ba al'umma su ba gidajen su suke abin nan marigayi ta Abubakar Mahmud Gumi da waɗansu suke zagin sa nayi magana kwanaki nake cewa a bayan rasuwarsa zuwa aka ana cewa waye zai zama halifansa ya koyar da karatun da yake karantarwa cikin mutanen da aka kawo babu ɗansa an kawo malamsa Musa Gumbi an kawo Sheikh Muhammad Awal Abubakar an kawo aminansa wato Malam Halil Binji an kawo waye duk waɗanda aka kawo cikin su ko ma local government ɗaya ba wanda suka hada da marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumbi local government ɗaya ma bata hada su ba ballantana a ce ma ɗansa ne to kaga malamin sunna kenan shi ba wai ƴaƴansa yake kafa ba tare da cewa yana da manyan yaya akwai ɗansa Dr. Ahmed yanzu haka yana karatu a Ummul Qur'an University abokina ne wanda da idan ana magana zuwa gaje shi ba sai aka kawo shi zuwa gaje shi ba ko da bai cancanta ba tunda bai kawo komai dadu ake a nan kasar na son zuciya ko ba haka ba to amma ba wanda yayi tunanin wannan saboda sunna ake yi duk malamin sunna zaka samu cewa ba wai ɗansa yake kawo ya gaje shi ba kuma gashi ko da abin nan waye cikin malaman da suka rasu na kwanan nan misali Sheikh Ismail Idris da ya rasu dan sa kawai da jefi Sheikh Malik Ibrahim Bai mai shinkafa da ya rasu dan sa kawai da jefi ya gaji karatun sa ba malam Hassan Saidi ke ba ba aminin sa bane ba to ka kawo mun malamin bid'a ɗaya da ya bayar da almajirin sa yace shi zai gaji wallahi sai dai ƴaƴan su amma ba sa kawo mutane su ce wai kai ka zo ka gaji su saboda menene komai su suke so su yi kaka gida ya an gaishe su wuri su tura ƴaƴansu amma a ce ga almajirin su ba za su tura shi ba su kullum abinda suke so wai ko mutane an yi ku don ku zama muridai su kuma an yi su don su zama waliyai da jahila kawai ku dangin gidan muridai ne amma su ba za su ka su koyawa dan wani karatu ya iya ya gaje su ba zai yiwu ba wallahi wannan kuma shi ya kashe addini a nan kasar shi ya kashe addini da haka kira muke ga malaman mu cewa lokaci yayi da za a binne kuma wallahi riba ce mutum a kawo wanda zai maka opposition wannan riba ce a rayuwa Ibn Hazm Zahiri yake cewa da mutum ya zage da mutum ya yabe ni gare ya zage ni sai aka ce meye hikimar ka yace yace idan ya zage ni ɗaya daga cikin biyu ne amma dai abin da ya faɗa game da ni gaskiya ne yace to sai yi kokari in gyara amma abin da ya faɗa game da ni ƙarya ne to kaga yayi mun kage ya rige mun zurgi amma idan mutun yayi bene amma ya bona da gaskiya ne sai in ji dadi yace kaga jin dadin da ne zai rushe mun wani bangare na lada a wajen ubangiji ko Allah akalle ya dakuce mun niyyata ta nan gaba amma kuma ƙarya yake abinda na faɗa ba alheri na bane ba amma da ya faɗa sai na ji dadi yace kaga anan gurin kuma ya fahimta na da zufarna na san ba haka nake ba amma da aka ce haka nake kuma na ji dadi an gane ko yahibuna an yi mado kenan bi malam ya fa'alu wanda Allah ya ce fala ta hasabannahum bi mafazatin min al'azab to kaga ake idan ka samu yara matasa waɗanda waɗansu ƴaƴanka da waɗansu jikokinka za su taso su faɗa wani abu wanda yake duk abin da suka faɗa game da kai ubangiji ta'ala ya baka shekaru ya baka qur'ani ya baka kaza sai ka tsaya ka auna ka gani me suka faɗa wanda ƙarya suka yi mun me suka faɗa wanda gaskiya ne abin da ke gaskiya ne tsakanin da ubangiji sai yi kokari in gyara abin da ke ƙarya suka yi mun sun yi mun kaji kenan Allah zai saka mu magana ta riga ta kare to wannan idan da zamu dauki wannan matakin zamu samu sauki amma lallai a nan gurin ne ina kira ga mabiya lallai dukkan wanda yazo ya ce mana wai mu kale musulmi da zabi Kirista to fa san zuciya ya faɗa mana na faɗi wannan magana a Kano zan sake wannan ta yanzu ka san a Kano ni akwai ɗan tsarika tun barama barawa can sun ce sun yanke mu hukuncin kisa tuntun suka ce sun yanke mabin din kisa an yi waye har program aka yi a radio live aka yi zage-zage da hayaniya da cin mutunci iri-iri da sauransu aka duk wannan malaman suka kasa sai suka nemo mawaka na ce aiki kenan ma'ana malamai sun kasa yanzu an koma kan mawaka su tare musu faɗa a yi kage a yi zage da sauransu amma wallahi tallahi duk wannan abin bai taɓa sa ni na canja abin da nake ganin shi na fahimta Qur'ani da hadisi ba abin da nace da su nace tabbas idan aka zo zaɓe a wuri ga musulmi tantagariya wanda yake ana sa ran kwatanta gaskiyarsa ga wani musulmi rubaba-rubaba na ce zan zaɓi wannan tantagariyar in kyale rubaba-rubaba idan aka zo zaɓe ga Krista amma ga musulmi ɗan Tijjaniya ga musulmi ɗan Kadiriyya wallahi tallahi musulmin nan ɗan Tijjaniya ko ɗan Kadiriyya shi zan zaɓa ba zan zaɓi Krista ba idan wani malami ya ce shi ba zai zaɓe ni ba ni ɗan izara ne ko ni ahlus sunna ne yana da hujja da zai faɗa wa Allah amma ni in na ce a zaɓi Kirista a kyale ɗan Tijjaniya ba ni da hujja da zan faɗa gaban Allah ni ba wai ramuwa nake irin ta mutane na kan titi ga magarin mutane ba duk wanda ya zage ka kamar ka ce kai ma haka ba haka bane ba menene maganan nan da ake faɗa jama'a suna ji addini ce za a tambaye mutum akan ta ranar tashin kiyama wallahi sai Allah ya tambaye ka abinda ka faɗa wa mutane me ka dogara da shi ko me hujjarka wani ya ce duk da zagin da indiya ne suke mana da menene ce duk zagin da suke yi din fa domin ni na yadda cewa 70 zuwa 80 cikin 100 din su an ba su addini ne a gungunce waɗansu suna yi da ikhlasi gaskiya iyakacin gaskiya suke kuma da yawa abin da zai nuna maka haka ka kwatanta tsakanin shekaru 10 da suka wuce da yanzu dan Allah yanzu ana samun sababbin mutane su zo su shiga Tijjaniya so ake a daddanne na ciki kasaka irin gajiya ta tsire da na bakinta amma ahlus sunna duk inda masallacin ahlus sunna yake da yake yi ƙarewa yake duk inda ba masallaci ma yanzu akwai inda da masallaci kaza ne yanzu akwai duk inda ahlus sunna suke to kaga ya za ka yi ka haɗa da waɗannan da waɗanta mutumin da ka riga ka ci nasara irin wannan akan shi me ne ka rikici da shi kuma nasarar ba ta ka bace ba nasara ce ta Qur'ani da hadisi addini ne na fitra saboda haka ya ƴan uwa dan Allah kar waɗansu daga cikinku wai dan an faɗi magana akan su mumuna wani ya je yana cewa wai shi ma da zaɓi ɗan Tijjaniya ko ɗan Kadiriyya gara zaɓi Kirista wallahi kuskure ne billahi da zika faɗi wannan baka da hujja a wurin Allah ranar tashin kiyama a iyakacin ilimi na da bincike na wallahi a yau ɗan Tijjaniya ya wuce suka tsaya zaɓe shi da Kirista na rantsa da Allah ɗan Tijjaniya ɗin zan zaɓa dan shi yana wakili yana ji shi musulmi ne amma in aka same shi ranar da zai fito ce shi fa ba musulmi bane ba shi ɗan Tijjaniya ne sai ce to kaga wannan ya bani adireshin sa ya kamata ku fahimci wannan da kyau wallahi zu 70 80 cikin 100 din su wallahi an kifa su ne ba daidai ba kuma babbar hujja da faɗa muku shine ku gane tsakanin masallatan ku da nasu kuma duk abin da zaku ce ganin malaman yanzu ran suna baci suna ganin mutane suna ta fahimta abin da za sai ka bi dare ana danyi ana yanda kafin a baka yanzu a radio ba ake rabawa duk wanda zai karɓi tajali a radio za a baki amma da sai ka bi dare sai ka yi wasu da sai ka kama kafa a ce ka dawo gobe ka dawo jibi to ka yi waye yanzu kuma duk an riga an fahimta duk an gane an yi walƙiya duk wanda yake cikin duhu ya fito mun gan shi walai walkir qur'ani da jizi ta haska jama'a zan daka aya anan gurin fata na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya kasantar da kafirci da kafirai kuma duk wani hau Allah madaukakin sarki ya kawar da musulmai kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a garin mu da jahar mu da cikin garurukan mu gaba daya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah Allah ya kawo mana da alkhairi ka bin tambayoyi akai